Começar a ouvirmos aqui em Hollywood, a Jumbo.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 8 ga watan Satumbar shekara ta 2023. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar malaman jami'o'i kan yunkurin sakarwa jami'o'in ragamar gudanar da kansu. Yayin da a yau ake bikin ranar demokuraɗiyya ta duniya, manazarta na bayyana dalilan da suka kawo kalubalen demokuraɗiyya a nahiyar Afirka.
Amma a nan kasar Afirka da sauranmu game da kasashen nasaru mun yi gaugawa, ba a tsaya ba, aka tantance menene mu Afirka demokrasi, menene za ta iya kara mu da su, wace irin demokrasi ya kamata a yi Afirka.
To za mu kawo muku cikakken bayani kan wannan da ma wasu rahotanni, ciki har da tarukan da gwamnatin mulkin sojin Nijar take gudanarwa da fararen hula da kuma wanda babban bankin duniya yake yi da manoma a Kamaru. Muna kuma nan tafe da labaran wasanni. To amma kafin duka waɗannan, sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kungiyoyin lafiya na ƙasa da ƙasa guda uku na yin gargaɗi akan a daina gaggawar binne gawarwaki da yawa a lokaci guda a ƙasar Libya sakamakon bala'in ambaliyar ruwa da ya fadawa ƙasar a makon nan. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO da kungiyar agajin Red Cross da Red Crescent ta IFRC da kuma kungiyar bada agajin ƙasa da ƙasa ta ICRC sun ce gawarwakin, duk da cewa ba su da daɗin gani hakanan, babu wata babbar barazana da za su haifar ga lafiyar al'umma. A cikin yanayin mummunan rashin rayuka sakamakon wani bala'i ko rikici, yawancin lokuta ana samun fargaba da rashin fahimta game da gawarwaki, a cewar sanarwar. Gawarwakin mutanen da suka mutu, sanadin raunukan da suka samu a lokacin wani bala'i ko rikici, kusan ba su taɓa barazana ga lafiyar al'umma. Tunanin cewa gawarwakin na yaɗa cututtuka kuma suna iya gurɓata ruwan sha shine ke sawa a binne su cikin gaggawa a lokacin bala'i. Shugaban yankin jihar Galmudug da ke ƙasar Somalia na nan lafiya, amma wasu 'yan majalisar tarayya biyu sun jikkata a lokacin da wata mota ɗauke da bama-bamai ta tashi a wani ƙauye da ke tsakiyar Somaliya a yau Juma'a, a cewar waɗanda suka shaida lamarin da jami'ai. Kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin waken, wanda ga dukkan alama ya auna shugaban yankin Ahmed Abdi Kari ne. Jami'an sun je Las Gamaye ne, wani ƙauye da ke yankin Mudug, a lokacin da fashewar ta auku, abinda kwamandan sojojin yankin Galmudug Janar Muhammad Nur Aligadar ya faɗawa muryar Amurka kenan. Jajirtattun sojojin mu sun daƙile harin yayin da suka buɗe wuta akan motar mai ɗauke da bom a lokacin da ta yi ƙoƙarin shiga tsakiyar ƙauyen da gudu. An dai harba ɗan ƙunar baƙin waken har lahira, sannan kuma motar da yake tukawa ta tarwatse, a cewar kwamandan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali ke janyewa daga arewacin ƙasar, rikici ya ɓarke tsakanin sojojin Mali da 'yan tawayen Abzinawa, sannan hare-haren mayaƙa masu zafin kishin addinin Islama na ƙaruwa. Mazauna yankin sun ce sun shiga tsaka mai wuya a yankin da ake fafatawa. Ga fassarar wannan rahoton na Anne Reisenberg daga birnin Bamako. Kungiyar da ake kira Coordination of Azawad Movement ko CMA a takaice ta haɗakar kungiyoyin 'yan awaran Abzinawa da ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Mali a shekarar 2015 ta ayyana yaƙi da ƙasar Mali a cikin wannan makon. A shekarar 2012 ne 'yan tawayen Abzinawan suka kaddamar da kai hare-hare a arewacin Mali tare da samun goyon bayan mayaƙa masu tsananin kishin addinin Islama. Daga baya 'yan tawayen da mayaƙan suka raba gari. A ranar Talata, 'yan tawayen na CMA suka kaddamar da kai farmaki akan sojojin kasar Mali a garin Burem dake arewacin kasar. Wani mazaunin garin Burem da ya nemi a saka sunansa saboda dalilan tsaro ya bayyana wa muryar Amurka ta manhajar tura sakonni abinda ya fuskanta a garin.
Vers 9h10-15 comme ça, on était assis en grain en train de causer quand les armes lourdes ont commencé à crépiter.
Yace da misalin karfe 9:10 ko 9:15 na safe muna zauna a wani dandalin hira sai muka fara jin karar harban bindiga manyan makamai harbe-harbe masu karfin gaske da karar zirga-zirgar motoci daga nan bayan wasu 'yan mintoci kuma sai muka fara jin Allahu Akbar. Mazaunan garin ya ce sojojin Mali ne ke iko da garin amma yawancin al'ummarsa kuma sun dogara ne ga noma don rayuwa kuma ba za su iya zuwa gonakinsu ba. Fatima Harba, 'yan jarida ce kuma marubuciyar yanar gizo daga birnin Timbuktu da ke arewacin kasar, ta ce mayakan da jihari sun yi wa birnin ƙawanya tsawon makonni.
Il est important que nos autorités sortent de ce déni de la situation de blocage.
Tace yana da muhimmanci hukumomin su daina musanta lamarin ƙawanya da takunkumin da Timbuktu ke fuskanta su nemo mafita cikin sauri. Ta ƙara da cewa birnin yana fuskantar tashin hankali, al'umma na shan wahala. Fuji Tanjugura farfesa ne a fannin zamantakewar al'umma a Jami'ar Bamako kuma mai yi wa kungiyoyi da yawa bincike akan harkokin tsaro a ƙasar Mali ya shaidawa muryar Amurka cewa ya yi hasashen ganin karuwar tashin hankali a daidai lokacin da ake janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da MINUSMA. Gwamnatin mulkin sojan Mali ita ce ta buƙaci rundunar MINUSMA ta fice daga ƙasar bayan da ta kaddamar da bincike akan ta'asar da ake zargin sojojin Mali sun aikata.
Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Ana ci gaba da kai ruwan rana tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar malaman jami'o'i kan yunkurin gwamnatin na sakarwa jami'o'in ragamar gudanar da kansu. Gwamnatin kasar ta sha alwashin baiwa dukkanin jami'o'in ta ikon cin gashin kansu a zaman wani sashi na yin garan bawul ga tsarin karatun jami'a wanda zai baiwa jami'o'in hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da za su iya tafiyar da kansu kamar yadda ya kamata. Wakiliyarmu a Abuja Ruqayyah Bashir ta aiko mana da rahoton.
A bayaninsa, ministan ilimin Najeriya Farfesa Tahir Mamman ya ce gwamnatin tarayya tana yunkurin baiwa jami'o'in ta ikon cin gashin kai. Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin taron karawa juna sani kan ilimi da ya gudana Abuja, inda ya ce baiwa jami'o'i ikon cin gashin kai zai taimaka musu wajen samun isassun kuɗin shiga da zai sa su tafiyar da jami'o'i cikin nasara. Ministan ya ƙara da cewa suna farin ciki bisa irin tsare-tsaren da shugaba Tinubu ya zo da shi akan harkan ilimi a Najeriya. Ya ce za su ci gaba da tattauna yadda za su shawo kan ƙalubalen da harkan ilimi ke fuskanta a ƙasar. Tahir Mamman ya kuma ce gwamnatin Tinubu za ta mayar da hankali sosai akan yadda ɗaliban jami'a za su samu rancen kuɗi daga gwamnatin tarayya domin tafiyar da karatunsu. Ministan ya ce gwamnatin Tinubu tana maraba da yanda jami'o'in ƙasar ke yunkurin mayar da hankali wajen koyawa ɗalibai ilimin fasaha da sana'o'in hannu, wanda hakan zai taimaka wajen rage yawaitar ɗaliban da ba sa samun guraben shiga jami'a. Kuma hakan zai samar da aikin yi tsakanin matasa da zai rage musu dogaro da aikin gwamnati. A hirarsa da muryar Amurka ta wayar tarho, Dr. Shehu El Rashid, wanda shine shugaban malaman jami'a na Najeriya, reshen jami'ar tarayya da ke kashiri a jihar Gombe, ya ce wannan yunkuri na gwamnatin tarayya na sakar musu da ragaman tafiyar da jami'o'i bai zo musu da mamaki ba, domin wannan yunkuri na sakar musu da akalar jami'o'in tun a gwamnatin baya aka fara.
Wannan sanarwar bata zo mana da abun mamaki ba a matsayin mu da gungiyance ta wa'azu. Dalilin da yasa bata zo mana a mamaki ba ko in ka duba duk take-taken gwamnati daga wancan wanda ta ce da zuwa wannan da ta hau yanzu, duk kokarin su su fidda hannu a harkan gudanar da jami'o'i a Najeriya. Ma'ana a koma hanyar da duk wani ɗan Najeriya, talakan Najeriya da yake buƙatar ɗansa ya karatu to ya tanadi magudan kuɗi in yana so ya ba ɗansa ilimi.
Shin ko kuna farin ciki da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya?
Ko kadan ba yadda za mu yi farin ciki wannan yunkuri da gwamnatin tarayya take. So ba ma murna kuma ba ma farin ciki da irin cewa ka bar jami'a ta je ta nemo yanda za ta yi taifon din kanta.
To wani kira kuke ga ita gwamnatin tarayya akan jami'o'i?
Kira da muke ga gwamnatin tarayya, gwamnati ta zauna ta yi abin da ya doro a kanta. Gwamnati ta fahimci cewa shi ilimi ginshiƙi ne na rayuwa, babu ci gaba a duk duniya da za ta taɓa faruwa ba tare da an samu ilimi ba.
Idan za a iya tunawa a baya, malaman jami'o'i sun sha shiga yajin aiki. Na baya-bayan nan dai shi ne wanda suka shafe fiye da watanni 8 suna yajin aiki kafin su janye. 'Yan magana dai na cewa ilimi shi ne gishirin zaman duniya, kuma sai da masu ilimi ƙasa ke ci gaba. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha. To yau 15 ga watan Satumba ita ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe a kowace shekara domin bikin ranar demokuraɗiyya ta duniya, tare da manufar duba wato irin ci gaba da kuma tsarin demokuraɗiyya da kuma ƙalubalen da tsarin demokuraɗiyya yake samu a duk faɗin duniya. Wakilin mu a Agadez Hamid Mahmud ya duba mana yanayi da kuma ƙalubalen da tsarin na demokuraɗiyya yake fuskanta a ƙasashen nahiyar Afirka sakamakon juye-juyen mulkin soji a wasu ƙasashen nahiyar a baya-bayan nan.
Ga dukkan alamu har yanzu da sauran tafiya tsakanin miliyoyin al'ummar nahiyar Afirka da biyan bukata a tsarin demokuraɗiyya a ƙasashen da ke tangal-tangal, ranar 15 ga kowane watan Satumba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin nazarin ci gaba da kuma ƙalubalen da demokuraɗiyya ke fuskanta a duniya. Kuma taken ranar na bana shi ne bunƙasa al'umma mai tasowa. Hima Sali Muhammad ya bayyana yadda suke kallon demokuraɗiyya a nahiyar Afirka.
Babu wani ci gaba cikin demokuraɗiyya a Afirka. Kullum in aka yi tahi wuri guda ake dawowa. Za ka ga ko zaɓe aka yi ƙasashen da suka yi zaɓe, babu wani haɗin kai tsakaninsu sai rarrabuwar kawuna da yawan zuwa ƙara justice da sauransu. Kullum ana mai da martani tsakanin juna. In demokuraɗiyya tana ta yi yadda ake so da an yi zaɓe ƙasashe, za ka gani sun mance ma da an yi zaɓe ana ta ci gaba. Ƙasashenmu na Afirka har yanzu koyo ne suke, babu abin da ake samu na ci gaba ciki illa rudani kullum.
Ganin cewa matasa su ne manyan gobe, to sai dai har yanzu matasan ba su samu damar taka rawar da ta dace a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, inda matasan ke fuskantar ƙalubale a siyasa, in ji Suleiman Muhammad, wani matashi ɗan siyasa a Agadez.
Mu matasa bisa harkar demokuraɗiyya ba a damawa da tunda in ka doka ga tun lokacin da ma Nijar ta samu ƴancin kanta, fannin demokuraɗiyya ba a dama sosai da matasa, ba a sa matasa sosai cikin harkar demokrasiya. Saboda zaka gani kamar lacizawan manyan su ne da har yanzu suke ta mulkin, tun a lokacin nan su ne suke ciki. Ba a dama da matasa. Halarki mutanen Nijar din matasa suna koma baya cikin tayya ga demokrasiya a Nijar.
A takarda ai nisa wajen girka duma na demokuraɗiyya don kowa, to sai dai kuma a zahiri a nahiyar Afirka a tunanin Malam Abdulkarim da ke matsayin mai sharhi kan al'amuran siyasa na kallon wani tsari na kama karya.
Al'umma ita ke tafe da komai a lokutan demokrasiya. Al'umma na da 'yancin ba da shawara, 'yancin magana, kaliba cikin ƙasashe da yawa na Afirka. Ana demokrasiya ne amma ana take haƙƙin al'umma. Cikin demokrasi, 'yanci gare ka, komai kana iya faɗa a saurare ka. Amma a nan ƙasar Afirka da sauranmu game da ƙasashen nasaru mun yi gaugawa, ba a tsaya ba aka tantance menene mu Afirka demokrasi menene za ta iya ƙara mu da su. Wace irin demokrasi ya kamata a yi Afirka? Ba ta kama da wadda za a yi Turai. A yanzu akwai wasu ƙasashe da an riga an gane, amma wasu ɓacashe kuma wasu ɓangare ba demokrasiyar ba ce ake kama karya ce a yanzu.
A Nijar dai idan ana maganar siyasa za a fara lissafi fiye da shekaru 30, inda jam'iyyu da ƙungiyoyin fararen fulla suka tafu har ta kai ga zaben shugaba na farko a Nijar, wato Muhammad Usman, a ƙarƙashin jam'iyyu barkatai. Amma duk da haka ana ci gaba da rikita-rikitan siyasa har ta kai ga juye-juyen mulki a Nijar. Na baya-bayan nan shi ne hanɓarar da zababben shugaba Muhammad Bazoum da karagar mulki wanda sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar, wanda ƙasashe da ƙungiyoyin duniya suka yi tur da shi tare da sai takunkumai iri-iri a kan Nijar. Hamid Mahmud, mai Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid, an jima kaɗan za mu koma ƙasar ta Jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda babban bankin duniya da kuma bankin Afirka suke shugabantar gudanar da wani shiri na horarwa kan sana'ar noma da kiwon dabbobi tare da makasudin wadatar da ƙasa da abinci da kuma haɓaka tattalin arziki. Ga rahoton Muhammadu Radio.
Sama da ƙungiyoyi 80 na farar hula aka horas akan damar da Bankin Duniya ke bayarwa game da wannan tsari ta hanyar gwamnati. Isa Bitan ƙwararre kan ci gaban zamantakewa.
Cet accompagnement success situation.
Ba shakka wannan wato tallafi da wato Bankin Duniya ta kawo mana zai samar mana da ƙwarewa da muke da bukata don ayyantar da waɗannan ayyuka daban-daban da muka sa a gaba. Zai taimaka mana wajen wato cimma manufanmu a cikin gaggawa.
Wannan taron ya baiwa ƙungiyoyin fararen hula daban-daban na Adamawa da ke cikin hanyar ci gaba damar fahimtar yiwuwar aiwatar da ci gaba mai ɗorewa. Abe Mari, daraktan yankin Foscat, na ganin cewa
waɗannan ma'aikata da suke cikin wato ƙungiyoyi daman fahimtar yadda za a gudanar da aikin da kuma wato ilimi da kuma ilimi da suke bukata kula da yanayi da kyautata zamantakewa da kuma yadda za su yi su yi aiki da wato ainihi masu kamo su ɗauki imma a nan cikin ƙasa imma kuma wato ta ƙasashen ƙetare.
Manufar ƙaddamar da dandali ta hanyar masu ruwa da tsaki wajen sa ido kan aiwatar da manufofin jama'a zai ba da fata ga al'ummar yanki. Ƙungiyar Bankin Duniya na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗi da ilimi ga ƙasashe masu tasowa. Yana da cibiyoyi 5 da suka ƙuduri aniyar rage fatara da raba wadata da kuma samar da ci gaba mai ɗorewa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundare, cibiyar Adamawan Kamaru.
Ta gaida Muhammadu Rabi'u. Gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar Nijar ta soma gudanar da taruka tsakanin 'yan kasar gabanin babban taron kasa da zai bayyana tsawon wa'adin mulkin sojin da kuma 'yan alƙiblar tsarin demokuraɗiyyar da kasar za ta koma a kai. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Tun lokacin da ya yi wa 'yan ƙasa jawabi ne a watan jiya, shugaban majalisar koli ta soja mai kariyar mutuncin jamhuriyar Nijar ta karɓe mulki daga hannun Bazoum Mohamed da cewa da General Brigadier Abdurrahman Tchiani ya bada sanarwar girka babbar muhawara tsakanin 'yan ƙasar domin ayyade lokaci da ma yanayin da ya kamata su gudanar da riƙon ƙwarya da ma wani irin kundin tsarin mulki ne ƙasar za ta bullo da shi.
Transition shekara nawa za ta yi kuma menene mataki kai na gaba-gaba wanda ya kamata a ɗauka domin Nijar ta gyaru? Cikin matakai mun saurari mutane kuma mun ba da ra'ayi. Mu ra'ayinmu, mu abin da muke so a sa ma'aikatan gwamnati ko ina a jaye harkar siyasa ba sakanta. Magana siyasa wanda iya a sa shi wurin da ya kamata. Magana ta biyu, ya kamata kowane ɗan Nijar, kowane ne, yanzu aiki ne na ƙasa, kowace siyasa kake. In kana cikin masu mulki wanda aka ma juyi mulki, in kana cikin 'yan adawa, to ka tsaya kana cewa wancan dan adawa ne yanzu ko kuma wangan shi ne mai iko. Yanzu kowa mai iko ne a Niger, saboda kowa ikon kasar shi yake so ya maido da martabar shi. Kenan abin da muke so, ya kamata duk a bar magana siyasa ba sakan wagga haraka. Musa wagga haraka tamu, wagga tahiya tamu, ba magana siyasa ba ta haƙarin siyasa. Kenan ya kamata duk mutanen Niger don Allah su yi kokari mu aje harkar siyasar nan har sai mun gyara kasar mu.
To tuni dai aka soma waɗannan mahawarori ta hanyar komitoci dake kumshe da kungiyoyin fararen hula da na ma'aikata da na 'yan siyasa da na mata da na matasa da na manoma da makiyaya da ma sauransu a matakai na ƙananan hukumomi, gunduwomi da jihohi, inda daga bisani za a haɗe a mataki na ƙasa. Abdullahi Kado, shugaban kwamiti ne na gundumar birnin Kwanni, ya yi mini bayanin ababen da suka sanya wa gaba a tarukan mahawurin da suka tsara. Ɗaya daga cikin ababen da suka sha kawo cikas ga tafiyar siyasa a jamhuriyar Nijar shi ne rashin cika alƙawali da ma bin doka game da kason da ya kamata a keɓe wa ɗiya mata a muƙamai na siyasa da na aikin bariki, wanda ya kai ni ga tuntuɗar wata 'yar ƙungiyar fararen hula cewa da Hauwa Maina domin jin komi suke jira ga taro na ƙasa game da cilasta 'yan siyasar damawa da ɗiya mata.
An kafa komiti nan yanda an ka kafa shi duka cikin jahohi ko wace jaha an kafa shi, kuma nan Kwanni ma an kafa wannan komiti. To mu ɓangaren mu mata, in dai ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an barbarin su baya kenan nan ma bai kamata ba in ana tahiya ana barin mata baya a dai ba mu kason da yarra ta yana mu a barbar ware mu ana maida mu bayan nan
wannan muhawarorin na dai gudana ne yanzu haka a dukkan kananan hukumomi 266 da gundumomi 63 da jahohi 8 na jamhuriyar Nijar wanda zai share fage ga babban taro na kasa da zai shimfida ga shatawa kasar sabon kundin tsarin mulki Jafaru Sarkin Shanu da Salisu shugaba sun yabawa wannan tsarin da suka ce ya sha bamban da abinda an kasha gani a can baya
canji na farko da an kawo harkawa shine wannan ba mutane dama su da abu kai maciyo dan wani gami kasan lokaci baya abuna mutane ciwo musahi zasu amma wadanda sun bada dama mutane su bada nasu ra'ayi bisa ga abin da suke bukata kasar su samu in doka ce a san din dokar za ta ka in tsari na zabe ne a san irin wanda za ta ta in tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa za ta ci sun bada dama kaga kenan wannan shine a canji na farko wanda ba a taba gani ba yanzu a kan shi
cike incin kan da ake nema incin kai na gida an fara samun shi tun dai shekarun baya ban taba gani irin haka ba za a nemi ra'ayin ɗan ƙasa bisa kundin tsarin mulki sai dai kawai a kawo mana shi daga waje ko kuma a tara wasu ƴan tsararrun mutane su je ya mai su tsara shi to gaskiya Allah wayanga soja za mu musu godiya ga wagga dama sun kafa
ɗan ƙasar dai ta jamhuriyar Nijar na zura idanu ne domin ganin ko a wace alƙibla ce muhawarorin nan za su karkata kasar a nan gaba a daidai lokacin da ake ci gaba da yin addu'o'i a ko ina a cikin kasar domin samun sauƙin halin da ta samu kanta a ciki Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
ta gaida Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne to masu saurare kada manta wannan shirin fa yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar din ko za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 bayan dimbin gidajen rediyon da muke mu'amala da su da za a iya jin mu baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan Allah yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru inda Mutabisu Lions ta gwabza kwandinta ga kasar Burundi a yayin da ake ci gaba da tantance kasashen da za su buga cin kofin kwallon kafa wanda za a gudanar a kasar Afrikos a shekarar 2024 nan sai dai kasar Jamhuriyar Kamaru ita ce ta fito gagara ba dau a kungiyoyin kwallon kafa da suka buga na kasashe guda hudu wannan dai karan kasar Kamaru ta yi wa kasar Burundi wankin babban bargo anda aka buga a filin kwallon kafa na Benin Garwa dake arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru. Kasar Kamaru dai ta jefa balabale guda uku ne bayan inda aka dawo hutun lokaci wannan ne ya bata damar zamantowa ɗaya daga cikin kasashen da za su gwabza kwanjin su a kasan Africos din. Na hira da malamin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Malam Umaru Sha ga abin da ya ce.
Abin da zan faɗa shi ne wasa ya kyau kuma su Burundi sun zo su babu su zo a kan cewa sun zo ne kawai haka Kamaru ta samu da abin nan ba, domin sun zo sun yi ƙwazo. Kowa ya gani a farkon shashin wasa da aka soma, kowa ya ga cewa ba don muna da shahararren gola ba da abin da bai mana kyau ba gaske. To da muka dawo ne, to anan ne muka canja, aka canja rawa. To anan ne muka samu su kwallo uku. To amma idan ka duba ka gani, shi ka ga cewa su ma Burundi nan ekip ne wanda yake zuwa gaba za a fafata da su, domin suna da yara matasa wanda kuma suke wasa a kasan Turai. To idan ka duba ka gani cewa a wasan da dukan su da muka yi nan ba wai mun fi karfin su gaba ɗaya bane, domin sun jijjiga mu da kyau da gaske.
Da kamar shi shugaban kungiyar kwallon kafa kasar Kamaru na Fikafu Samuel Eto'o yana sanya wa baki, wato amma yanzu a wannan wasan bamu ga ya zo yana tacecen da yan wasa ko yana nuna musu yadda za a yi wasa ba. Ko ga shi suka yi wata gina suka kware ba a wannan lokacin.
Ai ka san da shi Eto'o da shi Son Bahana ba abun da Son Bahana zai yi bai gaya wa Eto'o ba. Kana ji kai dai ba za a yi a fili ba ne. Shi Eto'o din yana yi, to amma yanzu ya dakata, yanzu baya yi yawa, ya ja da baya kadan, baya nuna fiskansa. To amma kan da akwai shawaran da yake ba shi a yi, kuma idan ya ba wa Son Bahana shawara baya tsallakewa a yi. Kasan shi ne mai gidansa, ba shi sa shi a wajen din ba, shi ya sa shi.
Mene shawara ka ga wasan da za a yi a can kasar Cote d'Ivoire, ya kana ga kasar ta shirya wajen karɓan wannan babuncin wasan kwallon kafa?
Abun da ya wuce shekaran jiya wancan ya nuna cewa idan dai Cote d'Ivoire ba su tashi ba, to za a kwace wannan wasa wajen, domin filin wasan kwallon kafa guda ana son guda biyar ko kuma hudu sosai wanda yake kwararru. To shi Cote d'Ivoire uku suke da shi, a cikin uku kuma ga ɗaya da ya nuna cewa shani ba zai iya wuce ba, za su kai labari ba. To ana tsoro yaya kada a kwace a hannunsu, domin kasar Afrika Sud suna nan, suna gefe
Afrika ta Kudu,
suna jira
kuma suna bukatar wannan,
suna bukatar su ma su abin nan. Da akwai Algeria, da akwai Maroc da yake sun samu matsala yanzu, amma kamar Egypt haka su ma in aka ba su ba za su ki ba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai a takaice.
A takaice, kungiyoyin lafiya na kasa da kasa guda uku na yin gargadi akan a daina gaggawar binne gawarwaki da yawa a lokaci guda a kasar Libya sakamakon bala'in ambaliyar ruwa da ya afkawa kasar a wannan makon. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO da kungiyar agajin Red Cross da Red Crescent ta IFRC da kuma kungiyar bada agajin kasa da kasa ta ICRC sun ce gawarwakin duk da cewa ba su da dadin gani babu wata babbar barazana da za su haifar ga lafiyar al'umma. Shugaban yankin jihar Galmudug da ke kasar Somalia na nan lafiya, amma wasu 'yan majalisar tarayya biyu sun jikkata a lokacin da wata mota dauke da bamabamai ta tashi a wani kauye da ke tsakiyar Somalia a yau Juma'a, a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma jami'ai. Kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin kunar bakin waken wanda ga dukkan alama ya auna shugaban yankin Ahmed Abdi Kariye.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Des McConnell da ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyanna ke muku fata alkhairi. Ma'assalama.